بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما سأل بركة من المعلم دوكتين سلكي قوديا دي قارة هدا ما أولنا ما سلا شمي البركة أكرو نبيو بعدن كومي بعدن تناسى دجونم أكركشم فدن الله ما دوكتين سلكي فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Kushaka babu maganar da zamu tattauna a wannan zama a gurguje, zamu tattauna ne akan wata mas'ala, wata sha'ira wacce take mai matukar muhimmanci da ya kamata kowanne daga cikin mu ya ji kuma ya kokarin dabbaka ta. Wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya mana umarni da mu yi shi, kuma ya yabi masu yi, sannan kuma ya tsawatar da mu, ko kuma ya nuna fishinsa ga waɗanda suke a sakaci da yin wannan sha'ira. Wannan ita ce sha'ira ta umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna. Wannan wani al'amari ne mai matuƙar muhimmancin gaske. Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da kowanne ɗaya daga cikinmu gwargwadon ikonsa ya yi ƙoƙari ya tashi da wannan aikin. Malami ya yi a majalisinsa, mai gida ya yi a gidansa, uwar gida ta yi a gidanta, haka dukkanin sauran kowane janibi, wanda yake aiki a kasuwa ya yi a wajen kasuwancinsa, wanda yake a ofis ɗinsa ya yi a ofis ɗinsa, a kowane janibi babu wanda ba zai samu aiki wannan inda zai ɗabbaka wannan aiki ba, shine na umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna. Yana da kyau mu san menene umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna. Malamai suka ce umarni da kyakkyawa shine dukkan wani ma'arufi da ka sani, duk wani abu wanda yake da'a ne ga Allah maɗaukakin sarki, idan an yi shi, dukkan abin da yake da'a ne ga Allah maɗaukakin sarki, Allah ya yi umarni a yi shi, na ayyuka da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta mana, ko kuma abin da yake na mustahabbi, a kowane janibi ne. Yayin da kaga mutane sun yi sakaci ko kuma suna tasahuli a kai, suna ja da baya, ka yi ƙoƙari ka tunasar da mutane, ko dai a jama'a ko kuma fardiyya, ka samu mutum ɗaya biyu wanda ka gani ka isan masa da saƙon Allah. Ko kuma hani ga mummuna, yayin da ya bayyana a cikin mutane, ko kuma yana yaɗuwa, ka yi tunani a kodayaushe tunaninka, ya za ka yi ka rinka kawo gyara, ya za ka yi ka yi umarni da kyakkyawa, ya za ka yi hani ga mummuna. Da wannan aiki ne Allah maɗaukakin sarki ya yabi al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah maɗaukakin sarki ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah maɗaukakin sarki yake cewa mun zama mafi alkhairin al'umma a cikin al'ummatai yadda suka wuce, ba dan komai ba, saboda muna umarni da kyakkyawa, muna hani ga mummuna. Yan uwa, ashe yayin da muka bar wannan aikin, kowa ya daina yi, to wannan tafdiliya da muka samu fifiko akan sauran al'umma, mun zama dai ɗaya kenan. Da haka Allah ya zaɓe mu saboda wannan aikin. So amma ka tambayi kaina, ka tambayi kanka, sau nawa ne damuwarka wajen ƙoƙarin umarni da kyakkyawa ko hani ga mummuna? Kuma Allah maɗaukakin sarki bai ce iya mutane kaza ba, a'a, kowa gwargwadon iyawarka. Haka Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin Alƙur'ani, Allah ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah ce fa ulaika humul muflihun, a samu wasu daga cikinku da za su rinka umarni da kyakkyawa, suna hani ga mummuna, waɗannan su ne rabautattu a wurin Allah, wanda za su samu kyakkyawar rabo. Allah ce kada mu kasance a cikin waɗanda suka juya baya, wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, Daka Allah Ubangiji ya umarce mu da mu tashi tsaye wajen dabbaka wannan sha'ira, wajen dabbaka wannan aiki wanda shine ya jawo mana falala akan sauran al'ummatayya. Sannan kuma Allah yana fishi da dukkan al'umar da suke sakaci kowannen su ya janye hannunsa wajen umarni da kyakkyawa ga hani ga mummuna. Wannan yana jawo abin da zai gurbata al'umma, yana jawo abin da zai sauke ta daga kan fitra ta tarbiyya da musulunci ya Allah madaukakin sarki ya halicci mutane akai zuwa ga wani yanayi na daban. Idan kowa ya janye hannunsa yake yin abin da yake sauke nauyin da yake hannunsa, to Allah madaukakin sarki sai fushi da wannan al'umar. Allah madaukakin sarki ya gaya mana al'umar da suka gabata kafin mu saboda sakacinsu da wannan aiki, to Allah ya fushi da su ya tsini musu. Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Allah ya tsine wa waɗanda suka kafirce daga cikin banu isra'il, Allah ya tsine musu abu sa harcen annabi isa dan maryam. Saboda me? Allah ya ce matsalar su shine kanu la yatanahuna an munkari, sun kasance ba sa hani ga mummuna. Wa hum yaf'alun, suna aikatawa, su ma su aikata kuma suna ganin wani yana yi ba za su hana ba. Wannan shine dabi'ar su, shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsine musu. To ashe mu ma idan muka kin muka yi irin abin mu shafaffu da mai ne da tsinuwar Allah ba za ta kama mu ba. Da haka wajibi ne ko dan mu guje daga fushin Allah, to mutum yayi kokari di iyayinsa wajen kauda abin da yake ba daidai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Manzon Allah ce duk wanda ya ga munkari abin da yake bai dace ba, ko fal yughayyirhu bi yadihi, ya gyara da hannunsa idan yana da ikon gyarawa da hannu. Akwai abin da kai da kanka zaka iya gyarawa da hannunka, Allah ya baka wannan damar. Akwai abin da kuma sai hukuma su ne za su iya gyarawa. So da haka idan a wannan mataki ne na farko, to bai kamata ka mai da kanka mataki na biyu ba, domin manzo Allah ya ba da kaida cewa fa in lam yastati, idan ba zai iya bane ba da hannu, to ya hana ta hanyar yin nasiha. To ashe kenan mai gida a gidansa zai iya hana da hannunsa, wanda yake babba akan karami, kaninka, danka, dan uwanka, yaro a unguwa, da duk wanda kake ga zaka iya hanawa da hannu in kaga ana yi zaka iya hanawa. Akwai abin da zaka iya hanawa da hannunka ta hanyar rubutu, shi ma hanyawa ne da hannu. Akwai abin da zaka iya hanawa a cikin al'umma inda kake jagoranci a office ɗinka, kai ne shugaba a wurin aikin ka, duk wanda suke ƙarƙashin ka to a matsayin kai shugaban su ne, kuma zaka iya hanawa da hannu. Mutum yana yin algus, mutum yana yin ha'inci, yana yin kaza, kuma yana ƙarƙashin ka, kuma ka ce wane gashi nan suna yin abu na cuta, kana ji kana gani, amma kuma ka bari yana yi, ka cutar da shi, ka cutar da al'ummar musulunci, kuma kai ma ka cutar da kanka. Haka kuma idan ba za ka iya ba, to manzo Allah ya ce to sai mutum yayi nasiha fa bi lisani, ka tinasar na Allah wani sau da dama tinasarwa din tsoro da muke sa wa ranmu, ko kuma dauke tsammanin cewa in kayi ma ai kamar ba za a gyara ba, to baka sani ba wani kalma ce za ka jefa masa shikenan za ta zama dalili na shiryarsa. Wannan yana faruwa sau da dama, akwai wanda za ka ga yana ta aikin saɓo, yana ta aikin saɓo, amma kalma ɗaya wani zai faɗa sai ka ga ta masa tasiri, ko ba lallai sai malami ba, kai a karan kanka in dai ka bi usulubi da hanyar da ta dace. Allah madaukakin sarki ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana, in dai kai la'alla sai Allah ya sa wannan nasihar da zaka masa sai ta zama sababi na shiryarsa. In ya zama sababi na shiryarsa, to babu alkhairin da yafi, babu abin da zaka sa mafi alkhairi sama da wannan. kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ga sayyidina Ali bin Abi Talib cewa da mutun daya shirye ta dalilin ka yafi maka alkhairi sama da abaka jajayen raguma jajayen raguman nan a lokacin sune manya manyan abun alfahari yanzu inda a yanzu ne zai ce a baka manya manyan jifajifai motoci na alfarma ba daya ba ba biyu ba ba uku ba wannan kaga ashe wani aiki ne wanda yake mutun zai in ba za ka iya ba to ka ji a zuciyarka fa illam yastati fa bi qalbihi amma manzo Allah ya ce wa zalika ad'af al-iman me raunin imani kenan to wanda bai samu kansa a gida na farko ba bai samu kansa a gida na biyu bai samu kansa a gida na uku ba to ya kenan kaga ba shi da imani kenan kuma fa wani sai mu yanzu mun fi zabuwar ad'af al-iman din kuma yana da kana da ikon da zakai abin da yake na farko amma sai ka koma ad'af al-iman din to babban tashin hankalin a yanzu mun kai marhalar da ad'af al-iman din ma ba ma sa kanmu a ciki kana ganin ana yin abin da Allah baya so baka jin a ranka gashin jin dadin abin da ake yi la'alla abin ya zama kawai na a tattauna a hira babu tunanin ya da za a dakile shi ko kuma abin ya zama ma wani abu ne wanda yake zaka ga na saban Allah amma kai ne kake taimakawa wajen tallata shi musamman a lokaci yanzu na social media din nan sai ga mutun ya dauko abin da saban Allah ne yana daura shi akan waya yana daura akan status yana dariya to kai da shi fil wizir sawa za ku yi tarayya da shi ne a wurin mai laifi shi yayi kai kuma ka tallata masa kuma baka ji a ranka baka jin dadi ba kuma Allah ya san abin da yake zukata da ka dole ka sa kin abin a ranka in ba ka da yadda zakai abin ya je matakin karshe to wajibi ne mutun ya sa a ransa ya ji baya san wannan kuma baya san masu wannan kuma ya nuna fushin sa akan masu aikata wannan amma kana gani ana sabo wani ma abin ya zama yanzu sabo aikin sabo ya zama abin yabo sakacin mu da muka yi da irin wannan ayyuka da ba ma yi shi yasa al'amura suke talalacewa tarbiya take lalacewa kaga mace bahaushiya ko Hausa fulani wanda aka san su da mutunci da kunya a al'adance amma za ta iya maka abinda ko wacce aka haife ta kafira gaba da baya iyaka kenan za ta dasa wa kanta kyamara ta bude jikinta tana daukan hoto ko kuma wai mace budurwa bata taba aure ba wanda aka santa da kunya amma ita ce yanzu za ta gaya muku ga yanda ake yin kaza ga yanda ake kaza yayin da mutun zai gamsar da matarsa ga yanda kuma tana fada kuma an san ka ganta ka san wance ce yar gidan wance musulma kuma abin yana yaduwa shin babu dattijai a unguwarsu shin ina iyayenta ina yan uwanta ina dattijan unguwarsu ina kaza ina kaza duk wanda shekaran jiya nake ga daya daga cikin ina jin a majalisar shugaban malamai na garin ko Adamawa ne ko ina ne ya sanya doka cewa dukkan yarinya da ko yaron da aka ganshi yana rawa duk da dai nan naga kamar da akwai karancin wannan fitina ta DJ din nan duk wanda aka ga Essa ta je tana rawa a cikin mutane ko dan sa yana rawa a cikin mutane ta rashin kunya da fitsara ko kuma irin yanda fitina yanzu da ta zo yara idan sun gama makaranta ana celebration sai ga an zo maimakon a godewa Allah da wannan sai ga an zo ana saba wa Allah ana irin wannan yace duk wanda aka ga dan sa yana yi to ga doka ga duka limaman garin inda suna karkashin su din limamin da aka ga wannan gidan da dan nan yayi wannan abu in yaje in aka yi mutuwa ko kuma za a yi wata munasaba a gidan aka ga wani limami ya je wa gawar sallah ko kuma ya je mu'amala da wannan gidan ko daurin aure ya daura auren yar gidan to za a kwabe shi yayi ta aikin sa kaga wannan aiki ne mai kyau za a cire shi daga kan aikin sa saboda taimakawa barna yake idan aka yi wa mutane haka yana ji yana gani ga a mutu a gidansa a bashi da gawar daman jahili me zai iya wa ba zai iya dan sa ko yarsa wanka ba baranta na sallah a bashi da ɗan iska sai je ya dauko DJ din da ɗan iskar su zo su mata sallah idan aka ga an yi wa mutum 1 2 3 to gaba wani ba zai ba kaga wannan aiki ne aka hana da hannu kuma zai tasiri to haka ya kamata ire-iren waɗannan abubuwan da suke faruwa ya zamana muna kokarin muna dakilewa yanzu yana daga cikin wasu abubuwa akramallahu samiin da nayi mulahaza a zuwan mu garin nan alhamdulillah akwai abubuwa da dama wanda muna yaba muna ganin kuma akwai canji a sama da yanda mu inda muke tunda mu can a kazo na zo ne kowa da shedanarsa so amma anan wani abun da nake ga za a iya gyara shi kuma ya kamata a ci ai tunani akai musamman yanda harkar transportation yanda ake abin nan kaga namiji ya goyo mata biyu uku akan mashin wannan a cikin musulmai a garin musulmai abu ne wanda yake bai dace ba shin mun taba tunanin ya zamu mu dakile wannan kuma zai ba mu wahala wajen hana wannan ba wani abu ne mai wahala ba iyaka mutane su tashi a hada kai in ta kama da hukuma a hada wani shi kuma yana yin abin ne amma saboda ya ga haka ake yi ba ne shi yasa sai ga kamar ba laifi bane ba amma a wa'azantar a ji hankali idan abin ya faskara ayi da karfi a canja abu ne ba daidai ba mutum namiji ya ebo manya-manyan ƴan mata baligai ba ɗaya ba ba wasu haƙuƙu ma na ga suna yi har matan aure kaga abu ne wanda yake bai dace ba in ma za a rage wa abin bai kamata a ce namiji ya dauki mutum amma daga wannan matakin koda a ce mutum ɗaya ne a sa haddi kada ya zamana ya gaza mutum daya goyo akan abun hawa namiji da namiji in za su nawa ma ba laifi bane ba ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin goyo akan abin hawa kamar yanda Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar yake faɗa Mu'az ina tare da manzo Allah radifu ala rahi ina tare da shi akan abin hawa to amma jinsin mace da namiji akwai mukhalada wanda bai dace ba ya kamata mu yi tunanin ya zamu gyara to da ire-iren waɗannan abubuwan masu yawa in ka bassa to zai iya haifar da wata fitinar da kuma ba shi kenan ba to da haka ya kamata a ce ko da yaushe muna tunanin kokarin kawo umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna kuma kowannen mu haka Allah madauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku makiyaya ne kuma za a tambaye ku akan abin da aka ba ku ci mutum a gidansa makiyayi ne me kai na umarni da kyakkyawa ga hani ga mummuna ka fara tun daga gidanka haka mace a gidanta wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha ita ma mace ta sani cewa ita ma abin tambaya ce game da amanar da take gidan mijinta haka shuwagabanni makiyaya ne kai a office dinka me kiwo ne a wurin neman kudinka me kiwo ne kaza me kiwo duka kuma za a tambaye kowa akan abin da aka bashi kiwo da haka in muka yi sakaci da irin wannan to al'umma al'amuran mu za su baci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko dai mu rinka umarni da kyakkyawa ko kuma mu rinka hani ga mummuna ko kuma Allah ya sallada mana shuwagabanni azzalimai su rinka gallaza mana kuma babu yanda zamu shine dai abin da muke gani kaga ashe wani abin ba kawai direct laifin shuwagabannin bane ba abubuwa ne wanda hannayen mu ne suka ja mana saboda sakacin mu ga mun bar a umarnin Allah kuma tunda ba shafaffu da mai bane mu babu yanda za Allah kuma yake azabtar da mu idan muka yi wannan Allah madaukakin sarki zai kawo mana sauki a cikin rayuwar mu Allah ubangiji zai shiga cikin lamarin mu sannan kuma za mu rayu rayuwa mai daɗi. Dan babu rayuwa mai daɗi sama da rayuwar da ta dace da abin da Allah maɗaukakin sarki da manzansa suke so. Babban misali umarni da kyakkyawa, saboda tasahulancinmu ne muke ga wanda suka cancanta ma a musu manya ɗin mun ɗauki hannunmu, amma abin da shari'a ta yi hatta ƙananan yara wanda suke ba su balaga ba, musulunci yana umarta ‘ya’yansa da su umarci yara ƙanana da kyakkyawa ko kuma su hana su ga mummuna, wanda daman wannan shi ne ɗan ba kuma ya fi kudura, ya fi haɗari. Saboda me? Duk lokacin da yaro ya taso da kyakkyawar tarbiyya, ana nusantar da shi, ana sa shi aikin alkhairi, ana tsawatar da shi ga shari, to sai ya taso yaro mai albarka, sai rayuwarsa ta yi albarka, sai ya amfanar kuma ya amfanar da kansa, ya amfanar da kuma addinin musulunci. Amma in muka bashi muka ce sai ya girma, wannan ita ce ɗabi'armu, inda daman babban ma ba a masa ba barantana yaro, yaro ku haka zai tashi sai ya girma tukunna, sannan in za a fara umartarsa da kyakkyawa ga hami ga mummuna, Bahaushe ma ya ce ice tun yana ɗanye ake tankwara shi. Idan ya tashi da kyakkyawan tarbiyya to sai ya zama ɗa na gari. Akwai misalai da yawa wanda za a ga shari'ar musulunci tana umartanmu da mu umarci yaranmu ƙanana da kyakkyawa, ko kuma mu hana su a mummunan aiki. Idan muka ga sun yi aiki ne, lafazi ne ka ji ya faɗa, ka nuna masa ba haka ake ba, kuma ka sada shi da Allah, ka nuna masa Allah baya so, ka saba masa da cewa Allah baya so, ba zan da ke ka ba, ko kuma dodo zai kama ka, ko kuma za a maka allura, ko a'a, ka sadar da zuciyarsa da Allah. Duk lokacin da yake ka rinka nuna masa Allah baya so, ba kyau, yaro kana fara mai kawai sai ji yana duk abin da zai daga ka ce Allah baya so sai ji to laifi ne kenan. To haka zai taso, sai ga yaro ya taso da tsoron Allah, sai ga yaro ya taso da abinda ake so. Akwai misalai da zan ba mu da yawa wanda zaka ga mu ɗin ba haka muke yi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu ko ƙananan yara za ga muna galiban za ga kamar nan Bauchi, za ga ana zamantakewa tsakanin arna ko da musulmai. To amma la'alla wani yana da alaka da wanda yake ba musulmi ba, ko makwabcinsa ne shi, ko kuma a wurin aikinsu suna tare, ko a kaza ko a kaza, shin dan Allah ka taɓa yin wani yunƙuri na ganin wani wanda yake ba musulmi ba ka masa mu'amala, ko kuma ka ƙoƙarin tallata masa addininka? Ka tambayi kanka, kaga abu ne yana wuya, sai aga kawai lakum dinukum waliyaddin. To amma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kafirai, me yasa aka samu da yawa wanda yake ba musulmi ba suka musulunta, sahabbai da yawa wanda yake ba musulmi ba suka dawo musulunci? To kaga a wannan janibin mun janye hannunmu kwata-kwata, za ga ba a kiran wanda yake ba musulmi ba zuwa ga musulunci, ko a masa wata mu'amala, a bashi cin hancin mu'amala ta yanda za a tallata mata musulunci, sai ga mutum ya zauna a cikinku shekara 10, 20, 30 har ya koma zuwa ga Allah bai shiga musulunci ba, ina amfanin zamansa a cikin musulmai? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yaro ƙarami bai bashi ba wajen tallata masa mai musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da yaro da yake masa aiki a gidansa ba Yahudi, rashin lafiya ta kama sa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi har gida, kaga mu'amala kenan, ya je ya duba shi, ya zauna a gefensa ya ɗaura kansa akan cinyarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lahaza ta ƙarshe, wanda daga wannan sai wutar jahannama, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rena wannan ɗan lokacin ba, ganin cewa to wannan dai shi kenan ya riga ya tafi, bara sauran a ci gaba da ƙoƙari ga rayayyu. Yana hali na rashin lafiya, manzo Allah ya ce qul la ilaha illallah, yaran nan ya daga ido ya kalli babansa, yana neman permission daga babansa, izini. Yaya ga abin da fa Muhammad yake nema da ni. Babansa yace a fi abul Qasim, ka bi baban Qasim. Take yaron yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulliya ta biya kudin sabulu ya fito yana murna, fuskarsa tana haske, yana buga hannu yana cewa alhamdulillahi alladhi anqazahu minan nar. Godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya tsamar da shi daga wuta. Bai taba sallah ba, bai taba yin wani abu na ibada ba, yana fada ya mutu. Kaga wannan kai matuka kenan. Yaro ne wanda yake gulam ne, haka hadisin yazo. Gulam. To amma mu muna zama da wanda suke arna, amma ba ma tallata musu musulunci. Baka sani ba, la Allah in ka tallata masa, kai duk abin da zaka yi na faranta masa dan ya ga mu'aka, kyautata masa na mu'amala, da kwadayin da fatan kana neman tallata masa musulunci. Wannan kuma baya hana in an zo filin yaki kuma a gwamza, baya hana ka. Amma shin muna tallatawa? Ko sai malamai su ne za su yi, ko sai masu da'awa su ne? Kai me kai? Mutum ɗaya ya musulunta ta dalilin ka, wallahi yafi duk alkhairin da yafi duk wani abu da Allah madaukakin sarki zai maka a duniya. To kaga in muka duba anan, yaro ne karami, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sakaci ba wajen kiransa, kuma ya kira shi kuma abinda hadafin da yake so, kuma abin ya tabbatar masa. Haka misali na biyu, yanzu yaran mu kanana, yana da kyau ka dasa musu tauhidi tun suna yara a zuciyarsu, su san Allah kamar yadda na gaya mana, kuma su guji abin da yake na shirka tun suna yara, su ji sun tsani shirka da masu yinta da kuma da aikatata, su ji kuma suna son mutane nagari, suna son alkhairi, suna son ma'abuta alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, kamar yadda ya faɗa Abdullah dan Abbas, yake cewa ina tare da shi akan abin hawa, ya goye shi akan abin hawa, akan dabbarsa, yace suna tafiya. Manzo Allah ya ce da shi ya gulam. A larabci inda aka ce gulam, kaga yaro ne karami, kamar ka ce yaro irin wannan wanda yake gabanmu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai manta ba, ka duba kaga tsawon shekarun da aka dauka, amma Abdullahi dan Abbas bai manta ba. Yace ya gulam, inni uallimuka kalimat, ni zan sanar da kai wasu kalmomi. Yace ihfazullaha yahfazuka, ka kiyaye Allah, Allah zai kiyaye ka. Yaro ne fa, yanzu in aka kana wa yaro kamar wannan wa'azi, kana cewa ka kiyaye Allah, wani zai ga ma kamar ko wani fa abin izalar tasa ta fara yawa ka, ko dai kuma har ya fara tafiya ne, saboda za ka ga kamar kana mukadaba da wanda ma bai dace ba ma. To ya zai fahimce ka? Ta ya ku ba zai fahimce ka ba? Yace ihfazullaha yahfazuka, ka kiyaye Allah zai kiyaye ka, ka kiyaye Allah za ka same shi a gabanka. Yace idza sa'alta fas'alillah, idan za ka yi roko ka roki Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, idan za ka nemi taimako ka nemi taimako a wurin Allah. Da Allah idan yaro ka dasa mai wannan, ta yaya zai zo ya rinka mujadala yana gaba da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ta yaya zai tashi wani abu ya tashi yana neman wani abu ya je wajen boka malam dan ya bashi sa'a, ga Allah tare da shi? Ba zai yiwu ba, ba zai tashi yana shirka ba. Ka dasa mai tauhidi a zuciyarsa. Yace wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay lan yadurruka bi shay illa bi shay'in qad kataba Allahu lak. Yace ka sani inda mutanen duniya za su haɗu akan su cutar da kai akan wani abu, ba su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara ba. Haka kuma inda za su umarce ka, za su taru akan su cutar da kai, ba su iya cutar da kai ba sai da abin. Wannan magana ce mai nauyi, mai tsada, wanda manyan ma ba a gaya musu mu a yanzu. Amma manzo Allah yana gaya wa yaro wanda yake bai balaga ba. Wannan shi yake nuna maka kai matuka wajen umarni da kyakkyawa, gani ga mummuna, hatta ga yara ƙanana wanda suke ba su kai munzalin balaga ba, ana isar musu da saƙon Allah, kuma wannan abin shi ya zama masa yi masa tasiri. Abdullahi dan Abbas ya tashi yana kwadayin ilimi, yana san Allah da manzansa, ya tara ilimi mai yawa, saboda me ya samu tushe. Misali na gaba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da umarci yaran mu kanana da su yi sallah yayin da suka kai shekara nawa, bakwai, mu dake su idan suka kai goma ba su ba. Yaro ne, shari'a ta hau kansa ne, me ya kai ga duka? Amma wannan ana so ne a daura shi akan turba madaidaiciya. Yanzu masha Allah kaga dukkaninmu galibin ai muna da yara, amma matsalar sai mu rinka bautar Allah kuma mu bar ƴaƴanmu ba su biyo turbar da muka biyo ba. Shin baka yadda da hanyar da ka biyo ba ne, da kake kin ka jawo yaranka? Yanzu misali masha Allah kaga wannan gashi babansa ya zo da shi masallaci, ni ma ina da dawa na ma yana da dawa na. Shin lokacin da zaka zo sallar asuba ka taso yaranka kun taho tare, ya ga yanda ake yi, ta yanda in ba kai ya zama shi ma na gari ya zo yana yi, ko ka sai ya girman da ya saba ba zai iya aikin alkhairi ba, sannan kuma ka ce kana so ya yi. Musulunci ya ce mu dake su ma in sun kai shekara goma ba su yi ba. Ba kanun ake bi ba na wanda yake arna wanda suke basan addini ba, bari tana a ce yaro sai ya kai shekara 18 sannan zai yi sallah kuma za a dake shi. Yanzu wani zai ce a dan me yasa za a dake shi, ya ai yaro ne karami bai kai wannan wanda yayi halitta ne, kuma ya fi ka sanin halitta din, ya fi ka sanin halin abin da ya halitta, shi yasa yayi umarni da haka. Kuma duk wanda yayi wannan wallahi sai ya ga tasirin sa a cikin ƴaƴansa, kuma za su taso masu albarka. Ma yaro ya tashi kaga mutum ba ruwansa da sallah, mutum yana hada sallah la'asar azhar, yana hada su isha asuba, ba ruwansa da kwadayin zuwa jami'i. Galiban sakacin mu ne da muka yi ba mu yi musu batun a farko, za su zo su girma, danka ya zama kuma baka da sallah, kuma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wallahi idan ya girma baya son sallah, ko da Allah zai kama shi, shi ko kai ma kana da kama su, kuma Allah sai ya tambaye ka saboda baka yi abin da yake na daurin ka ba. Ka tashi da asuba, da Allah ma ka tashi cikin dare, ka yi qiyamul layli, ka yi sallah, ka fito sallar asuba, amma ƴaƴanka suna bacci, sai ka koma iwar haka, sannan kuma ka je kana tashin sa, ku tashi mu sallah. Ya zai ya san falalar sallah a cikin jama'a? Inda an yi wannan, kaga umarni ne da kyakkyawa ga yaro wanda yake ba baligi ba. Yana sallah mu rinka kula muna ga ya suke yin sallah, in yayi ba daidai ba a gyara, haka ake yi. Ya zo yana sallah ya saki hannunsa, kace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, ya daura hagu akan dama, kace a dama ake daura akan hagu. Yana sujjada yana shimfida zira'insa, kace a manzo Allah ya hana, ga yanda ake, ka koya masa sallah, ka koya masa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytum yusalli. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta a cikin sallah inda yafi kushu'i baya halarto da wani abu na duniya yayin da yake sallah, amma manzo Allah bai bar umarni da kyakkya ba ko hanyar ga mummuna. Abdullahi dan Abbas ya gaya mana, ya ce ya kwana a gidan Khalis Maimuna, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan tarbiyyar da manzo Allah ya bashi tun a farko, yana yaro bai balaga ba, ya je gidan gwaggwansa Maimuna, ya ce ya je ne don ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwarsa ya kwaikwaya. Kaga yaro, kaga daura shi da aka yi sai ya zama na me, ya samu cikakken hankali, har yana muraqaba ta aikin alkhairi, kuma ya ga a wurin wanda ya fi kamata ya koyi wannan aikin alkhairi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ya je gidan gwaggwansa ya kwana, ya ce cikin dare ya ga manzo Allah ya tashi, ya faɗi addu'o'in da ake yi na tashi daga bacci, wanda manzo Allah ya ɗauko shanna ya yi alwala, ya ce kabbara sallah, ya ce ni ma na je na ɗauko ne irin abin da ya nazo ne, na tsaya a hannunsa na dama na hagu. Adatan idan za a yi sallah, ko kuma abin da shari'a ta sa in za a yi sallah, liman in mutum biyu ne, liman shine a hannun hagu ko ma mu a hannun dama sai ana sai shi kuma ya akasa da haka manzo Allah ana sallar bai bashi ba yace tunda yaro ne a sai kama yace kama kaina da kunni na ya zagayo da ni ya dawo da shi dama wani in kai ne zaka ce ai yaro ne din ma inda ya tsaki ale shi ana sallah yana wasa ba zaka masa ba ka nuna masa ba a wasa ana sallah ba a wasa ire-iren waɗannan abubuwan ka duba tarbiyya hatta a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi bar umarni da kyakkyawa ga hani ga mummuna kuma ba babba ba yaro wanda yake bai balaga ba bai ce a wannan ai ba baligi bane ba haka musulunci ya umarce mu da mu darraba yaran mu wajen yin azumi haka magabata suka kasance suka ce mun kasance muna yin azumi muna sa ƴaƴan mu suna azumi idan suka fara kukan yunwa suka ce sai mu rataya musu abun wasa ko ya tsana ko wani abu wanda zai shagaltar da su har zuwa lokacin da za a sha ruwa saboda ya saba da ibada ta azumi yayin da ya zama wajibi a kansa sai ya zama ba zai shiga cikin wanda Ramadan ya zo ya rinka cewa kai wannan azumi shi ya gaji yana bakin ciki da zuwan Ramadan yana kuma farin ciki da tafiyarsa alkhairi yana zuwa yana jin baya san saboda bai taso a haka ba kuma yana fatan sharri cewa Ramadan ya tafi da duk alkhairin da yake cikin ta shi kawai tunda ci da sha ya sa a gabansa shine zai kana azumi na tatawui in kaga lokaci ne wanda yake akwai saukin zafi da kaza yi kokari sa yaranka su ka sa ma wanda yayi azumi zan mai kaza ka siyo wani abu na daban wannan na masu azumi ne dan ya taso a haka har abin ya shiga ransa a haka ne wallahi yaro zai tashi tun yana yaro har iya ƙarshen rayuwarsa kaga yana azumin litinin da alhamis saboda babansa ya tarbiyantar da shi akan wannan su wannan kaga yaro kenan wanda yake ba babba ba ana darraba su su yi azumi saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna umarta yaran su sai abin nan ummu sulaim mahaifiyar anas kafin musulintar babansa haka ta zo tana lakkana masa kalmar shahada babansa yana cewa kada ki lalata min yaro na kada ki bata min yaro na saboda lokacin ba musulmi bane ba tana cewa ba zan bata shi ba tace ta lakkana masa la ilaha illallah ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ita ce wacce ta tura shi ya je rinka yin aiki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya samu albarka daga manzon Allah kuma ya samu albarka din kaga uwa kenan ta gari ita ma uwa ke ma a matakin ki yi kokari me zaki ki sa yaron ki wajen me ya zama mutum na gari yana daga cikin abubuwan da zamu ga yake da mahimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu hana ƴaƴanmu fita suna ƙanana kada su rinka fita lokacin almuru lokacin magariba amma za ga yaro a waje yana wasa ba wani ai nauyi bai hau kansa ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza junihal layl in dare yayi fa kuffu sibyanakum ku rike ƴaƴanku kada a basu su rinka fita suna zuwa ko ina manzo Allah ya ce saboda shaidanu suna yaduwa a wannan lokacin wannan shi ma umarni ne ka nuna wa yaro rashin fita irin wannan lokacin duk inda ya ga lokaci ya irin wannan to zai dawo gida manzo Allah ya ce a kame su yara ne kanana amma kuma kaga wasu hukunce na shari'a suna hawa kansu ana cewa kuma a umarce su wannan duk ina mana misali idan ya zama na yaro ana tilasta ana kallafa masa irin wannan ana masa umarni da kyakkyawa ana hana shi ga mummuna to yaya kuma babba kaga wannan min babi aula haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu umarci yaran mu kanana wajen gyara musu uslubin su tarbiyyar su a wurin cin abinci a wajen shan abin sha da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da Amr ibn Salama an zo za a ci abinci yaro ne karami ya zuro hannun hagu zai ce yana cin kuma abin da manzo Allah ya rike hannunsa yace ya gulam samilla ka ambaci Allah da Allah so nawa ne ka zo zaka ci abinci da danka ko kuma kaga zai ci abinci ka ce bismillah inda ya bismillah nan ba zai ci da shedan hatta tattalin arzikin ka sai ya taba shi saboda zai ci ba zai koshi ba anjima ma zai ci yana bukata amma in ya bismillah abincin zai zama mai albarka idan ya ci ba zai kara ci zai ci abinci ba saboda abincin yana da albarka maimakon in kana dafa kwano daya a gidanka la'alla in ka tarbiyantar da ƴaƴanka da su rinka yin bismillah sai ga abincin da bai kai wannan ba arabi ko kuma abin da bai kai wannan ba zai rinka isarka ka dabbaka umarnin Allah sannan kuma ka samu sauki a tattalin arzikin ka ma duk lokacin da kai wa Allah da'a babu asara tattare da kai ka ce bismillah manzo Allah ce ya gulam kaga yaro ne karami yace samillah amma in kai ne yanzu ka yaro ne ma a zuciyarka zai iya kawo maka ma cewa wani ya bismillah ko bai bismillah ba kawai ya ci abinci in ya saba kuma to wallahi ko kana nan ko baka nan ko bayan ka mutu to zai rinka fada kuma in yayi wannan ibadar sai Allah ya baka lada shine zai zama da na garin kamar yadda manzo Allah ya ce idza mata ibnu adam in qaba amaluhu illa min salasati daga ciki aw waladin salihin yada ula to taya ka mai da yaron ya zama nagari da wannan ne yaro zai tashi nagari yace samillah ka ambaci Allah yace wa kul bi yaminika ka ci da dama amma sai ga yaro yana ci wani yana ci da dama da hagu wani yana ci da hagu a saba a ce haka ya saba shi daman da hagu yake me yasa ba za ka gyara ba yace wa kul min ma yalika ka ci abin da yake gabanka kaga wannan tarbiya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa yara kuma ya umarce mu mu ma da mu sa haka da haka kai ma ka koya daga kyakkyawan abun koyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen canje ƴaƴanka daga wata ɗabi'a mara kyau zuwa abinda Allah da manzonsa suke so wannan duk abubuwa ne wanda za su taimaka mana akwai abubuwa daban-daban wanda za mu ga magabata na kwarai sun yi wajen tunasar da ƴaƴansu ko kuma taso da ƴaƴansu wajen tun suna yara wanda ba su balaga ba ma suna musu umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna to amma me yasa yanzu muka yi sakaci da wannan shin Allah ba da mu yake ba ne shin ba ma neman yarda Allah ka daina cewa sai malami fa a masallacinsa ko a kan mimbari sai kaza kowaye a cikinmu wallahi kana da ikon ka canja abin da yake ba daidai ba kuma in ka canja abin da yake ba daidai ba ko kai umarni da kyakkyawa to ko bayan mutuwarka ne aka aikata wannan aikin kana da lada in kuma kai sakaci to kana daga cikin wanda Allah zai titsiye ya tambaye ka mu sani cewa za mu zo mu tsaya a gaban Ubangiji kuma Allah zai tambaye kowanne a cikinku kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati da ka babu ruwan Allah da ni wani sai ce shi bai aure ba shi bai aure ba saboda yana ga shab ne saurayi ne wallahi sai Allah ya tambaye ka akan abin da zaka iya canja shi ka canjawa wani zai ce mu kam yanzu ai mun bar muku tafiya shekaru sun tafi shikenan saboda dattijo ne shi ai ba a kai marhalar da Allah ya ce dattijo an dauke masa alƙalami ba tun daga lokacin da nauyi ya hau kanka har sai ka koma zuwa ga Allah kuma Allah zai tambaye ka haka ke ma mace ba za ki ce ake mai gida ne shine zai ke ce ma babbar uwa wacce take makarantar farko da ya kamata ki gyara ki daura danki akan abin da ya dace da haka wannan aiki ne wanda yake ba wani wanda ya kubuta a cikinsa sai wanda ya iya abin da zai yi shine zai kubuta a wurin Allah amma wallahi duk wanda ya sakaci da shi to waccan la'anta da fishi na Allah da kuma jarabtar mu da abubuwan da ba za mu iya dauka ba wallahi yana tattare da mu babu yanda za mu yi da shi da haka mu kokari mu gyara akwai alkhairi mai yawa a cikin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna babu wata al'umma da za su tashi suna yin umarni da kyakkyawa suna aiki da mummuna suna hani ga mummuna, face Allah madaukakin sarki ya kawo musu albarka a rayuwarsu, face Allah madaukakin sarki ya datar da su duniya da lahira, kuma babu wanda za su sakaci da wannan. Wallahi face Allah ya sanya fitina a cikin su, ya kuma zare albarka a rayuwarsu. Sannan kuma in kaje sai ka amsa query a wurin Allah madaukakin sarki. Haka Allah Ubangiji ya samu dace, Allah Ubangiji ya ba mu ikon isar da wannan sako, kuma musabar wa ƴan uwanmu duk lokacin da zamu zauna mu zama muna tunanin menene zai kawo mana maslaha a cikin al'ummarmu. Ko meeting za a yi, ba mu ji mana abin da Allah ya ce la khaira fi kasir.